والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewarsa rayuwar ta iso wannan rana ta Asabar 21 ga watan Jumada na kula Rabi'ul Awwal shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun haɗu wannan majalisi albarka ci gaba da darasin da muke yawa wannan littafi na Al-Wajiz في فقه السنة والكتاب العزيز مع الدكتور عبد العظيم ابن بدوي جزاك الله بالخير هنا cikin kitab al-buyu zamu ci gaba inda muka tsaya batu akayan al-ijara muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka mun tsaya inda aka yi batu akan wato abin da baya halatta ayi hayarsa wato wanda baya halatta ayi ujira bayan da muka ji sharuɗa na ita ujira da kuma ka'idojin da aka ta'allaka da ita mun ji nau'o'i daga cikin irin nau'in abin da baya halatta wato ai hayarsa to daga ciki har an farar da wani fasali yace ujratu qira'atil qur'an lada da za a karba dangane da karatun qur'ani ma'ana yin karatun qur'ani ko karantar da karatun qur'ani menene matsayin karban lada akan wannan to tun gaba nan mun ci gaba da bayanai ko fahimci cewa akwai mazahib da malamai suka tafi akai shi wannan malami kamar yadda na ambata mana malami ne ba misri amma almajirin Sheikh Nasiruddin Albani ne yayi limanci a kasan Urdun babban malami ne kuma yana da ta'alifat to ya kawo hadisi ne guda biyu akan ita wannan mas'ala ko hadisi guda uku an Abdurrahman ibn Shiblin al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi wa la tajfu anhu wa la taqlu fi wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Muhammad ibn Hanbal ya rawaito daga Abdurrahman ibn Shiblin al-Ansari Allah ya kara masa yarda shine yake cewa wato isnadin ya kai zuwa gare shi yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa iqra'ul Qur'an ku karanta al-Qur'ani wala ta'kulu bihi amma kada ku ci da al-Qur'ani wala tastakthiru bihi kada ku nemi tara dukiya istikthar anan anan fi jam'ul mal kada ku nemi tara dukiya da alqur'ani wala tajfu anhu kada kuma ku bauɗe masa ku yi watsi da shi ku kangare kin yin aiki da shi shine jafa'in da ake nufi anan kada ku yi watsi da qur'ani ku kin aiki da shi wala tagalu fihi kuma kada ku yi zarfafiya ba'ana kada ku sarrafa Qur'ani ba yadda shari'a ta ce ku sarrafa shi ba kada ku mu'amalance shi ba yadda shari'a ta yadda ba kaga bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da karatun Al-Qur'ani sai kuma ya hani akan wasu abubuwa guda hudu kada a mu'amalanci Qur'ani da su. Kar a ci da Qur'ani. Ya zama hanyar da kai za ka dinga amfani da shi kenan don cin abinci. Ma'ana ya zama to garadinka kenan. Kada kuma ka nemi tara dukiya dalilin da Qur'ani. Sannan kada kuma ka kangare masa, kai watsi da shi kake yin aiki da abin da ke kunshe. Ba a so kuma kai zarbabbiya dangane da shi, hadisi ne ingantacce. Hadisi na gaba yace an Jabir bin Abdullah kala kharaja alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu naqra'u al-Qur'an. Wa fina al-A'rabi wal-A'jami fa kala iqra'u fa kullun hasan. وَسَيَجِئُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدَحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ wannan shi ma hadisi ne ingantacce. Abu Dawud ya rawaito shi wannan hadisi. Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa kharaja alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'u al-Qur'an. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu mun hallara muna karatun Al-Qur'ani. Wa fina al-A'rabi wal-A'jami. A cikin mu kuma akwai Larabawa, akwai wadanda ba Larabawa ba. Duka ga sunan sahabbai. Ai akwai sahabban da ba Larabawa ba. Kamar sallan malam Farisi masalan ai ba Larabi ba. To akwai su irin su da dama. Wadansu kuma zaka ga bayi ne. An kamo su a bauta daga wasu wajaje, asalinsu ba Larabawa ba ne. Yanzu kuma sun fada hannun musulmai kuma sun musulunta, wala Allah ya yantar da su, suna zaune tare da jama'a. Kaga su ma a jama'a ne. So yadda Balarabe zai itqanin Al-Qur'ani, ba ajami ba zai iya itqanin sa haka ba. Ma dama ba lakkana masa a kai ba. Ka san wani abu, duk yadda mutum ya kai in dai ba lankana masa ya san sirrin karatun Al-Qur'ani a Larabce ba, to in ya karatun Al-Qur'ani duk yadda zaka ji sautinsa mai kyau, Larabawa za su gane shi ba Balarabe ba ne. Da gaske daga karin harshen nasa za su fahimta. A ce su ci karatu ganganiyan karatu. To in dai ba lankana masa aka yi talqini, Balaraban talqini ba. Duk karin ba wai ina nufin karin murya ka kwaikwayi yadda suke yi ba, a'a salon yadda kake faɗa. In take ba za a gane cewa kai ba Balarabe ba ne. Sai dai lakkana maka aka yi a Larabci. Yanzu misali ka ce agogo, ka faɗe shi ka ce agogo, wani kuma sai jo sai ya ce agogo, agogo. Misali, daga ji ka san cewa ba Bahaushe ba ne ko? Haka lamarin yake. Ga shi ya faɗa daidai kuma an gane me ya faɗa. To yace a cikinmu akwai Larabawa, akwai kuma wanda yake ba ajami. Fa kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'u, ku karanta Al-Qur'ani. Kage ya sake umarni da karatun Qur'ani, ku karanta shi. Fa kullun hasan, kowanne mai kyau ne, da wanda ya itqanin sa, da wanda yake bai itqanin sa ba. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ambaci falala na karatun Al-Qur'ani, wanda yake karanta Al-Qur'ani wa huwa mahirun fihi ma as-safaratil barara, wanda yake karanta Al-Qur'ani ya zama to zakakuri ya gwanince, to yana da yana tare da as-safaratul barara, wanda kuma yake karatun sa wa huwa yata'ata'u fihi wa huwa shaqqun alayhi, yana tuntuban harce, yana fadan harufan da kyar, to shi ma yana da ladan kashi biyu, kuma lada na karatun kuma lada na dagewa sai ya koya, lada nau'i biyu za a bashi. To kaga ashe idan dai har mutum yana kokarin karanta Al-Qur'ani ko da a ce bai gwanince ba, kar ya fasa, ya ci gaba da yi, akwai lada a ciki mai gwabi insha Allah. abinda ake bukata kar ya dinga karanta shi a kuskuren ya yi kokarin kullun koyansa a wajen wanda suka iya to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan yace musu ikra'u ku karanta shi fa kullun hasan kowanne nau'i mai kyau ne wasu yaji wa aqwamun ku sani lokaci zai zo wasu mutane za su taho yuqimunahu kama yuqamul kidah za su rika tsaida alqur'ani kamar yadda ake tsaida kyauro me ake nufi tsaida alqur'ani kamar yadda ake tsaida kyauro za su gyara shi su kyautata karatunsa lafazin in ka ji su suna karatu sai ka zammata abin nan kakanninsu ma larabawa ne saboda tsabar iya karatun alqur'ani tas ana rera shi ana ba wa kowane haraji haƙƙinsa ana cancada shi ga hadda ta zauna kamar yu kamul kidah kidufu kenan ya ta'ajjaluna amma suna ci da zuciyarsa al'ajala gaugawa me ake nufi ya ta'ajjaluna da ainihi suna son cin moriyar Qur'ani tun a duniya za su yi amfani da Qur'ani ne don samun abun duniya sun kyautata karatun amma duniya suke so su samu da shi wala ya ta'ajjaluna da hamsa ba sa jinkirta shi me ake nufi jinkirtawa garabansu ba wai kyakkyawan karatun da suke da itiqaninsa da haddasa da gyara shi ba wai lahira ce manufar ba suna son wata manufa ce ta duniya ko su zamanto dai an jinjina musu ko kuma wata kila su shiga musabaka su ciyo kudaden da ake fada da motocin da ake ci da makamantan irin wannan to duk wanda yayi irin wannan to kaga su ne wanda annabi ya magana a kansu zargi annabi a kansu yace akwai mutanen da za su zo haka suke ba wai na rushe musabaka ba ne amma karka kuskura kace zaka haddace alqur'ani ko kuma kai ta gyara karatunka na alqur'ani kana kokarin sai ka zama zakakuri a ciki amma manufarka shiga musabakati ko kuma manufarka kai amfani da shi ne don samun abun duniya wannan kuskure ne duk wani abin da ake neman lahira da shi mutun yayi amfani da shi don neman duniya shi ne mai manufarsa ya kuskure yayi laifi to mafi girman laifi shi ne Qur'ani a yi amfani da shi ta wannan hanya wannan suna daga cikin alqur'an wa nabi sa'idin khudri annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul ta'allamu al-qur'ana wa sallu Allah bihi al-janna qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi ad-dunya fa inna al-qur'ana yata'allamuhu thalatha rajulun yubahi bihi wa rajulun yasta'kilu bihi wa rajulun yaqra'uhu lillah wannan hadisi mai kyau hadisi ne wanda yake gantacce an samu daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa ta'allamul qur'ana ku koyi alqur'ani ku koyi karatunsa ku san ma'anarsa ku gane hukuncin hukuncin da ke ciki fa innal qur'ana na'am yace qabla an yata'allamahu qaumun ta'allamul qur'ana ku koyi karatun alqur'ani wasallu Allah bihi aljanna ku roki Allah aljanna da wannan karatu ma'ana manufar ku ta zan zuwa ga Allah kuma ku roki Allah subhanahu wata'ala ku yi tawassuli da alqur'ani karatunsa da kuke ku yi tawassuli ku roki Allah ta'ala ya ba ku aljanna qabla an yata'allamahu qaumun gabanin daga baya a samu wasu mutanen da za su koye shi yas'aluna bihi ad-dunya da za su dinga roƙon duniya da shi su ba aljanna za su roƙa ba duniya za su nema da qur'anin nasu fa innal qur'ana yata'allamuhu thalatha Hadithin ya ci gaba da cewa domin shi Al-Qur'ani nau'in mutum uku ke koyan sa. Rajulun yubahi bihi, mutumin da zai zanza kakuri a cikin sa, zai fice ya gwanince shi abin da yake bukata ya zama gwani. A jinjina masa, wannan shine bukatar sa. Duka qira'at ya iya su, a ce duk inda aka taba Qur'ani shi sai ya kawo, a ce baya tuntube ko harafi a Qur'ani, to shi shine manufar sa, abin da yasa a gaba kenan. Wa rajulun yasta'kilu bihi, da mutumin da shi kuma zai samu Qur'ani ne dan yayi ci da shi, zai amfani da Qur'anin ne dan kawai samu duniya. Wa rajulun yaqra'uhu lillah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuma mutumin da zai dinga karatun Al-Qur'ani saboda Allah. To kaga wannan na karshe shine abun so ko shine abun jinjinawa Allah ya sanya mu cikin su. To irin wannan nasosi shine waɗansu malamai suke amfani da shi na cewa baya halatta a karɓi ujira wajen karantar da Al-Qur'ani saboda ga abin da Annabi ya faɗa. Kada mutum ya zamanto yasta'kilu bil Qur'an. Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah cikin mu'asirai yana cikin wanda suka tafi a wannan fahimta, shi ya saka shi wannan bawan Allah yana daga cikin almajiransa, shi ma ya tafi a wannan mazhabi, ba kuma Sheikh Nasiruddin Albani dai ya kafa wannan mazhabar ba. Tunda can akwai malaman da suka tafi a kai. Menene dalilin su akan cewa baya halatta a karɓi ujira ta kowace irin hanya? Domin su fahimtar su shine dukkan alqurabu. Alqurabu shine abin da zaka yi na ibada dan neman kusaci zuwa ga Allah. Ba a neman ladar su. Ko yadda Al-Qur'ani yana daga cikin alqurab. Don haka sai ka fahimci cewa baya halatta musamman la'akari da irin wannan nasosi. Ba wannan hadithin kawai ba. Akwai hadithi wanda yake Ibn Majah ya rawaito hadithi da shi ma sahihi, duk da nan din basu kawo shi ba. An samu shi daga Ubayy ibn Ka'ab. Wane ne Ubayy? Ɗaya daga cikin gwanayen Al-Qur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da suka samu Qur'ani mubasharatan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Annabi har ya musu ijaza. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhul Qur'ana min arba'a, ku amshi ku koyi karatu Al-Qur'ani daga mutum hudu. Ya ce mai Nabi Mas'udin daga Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin ke da shi ne Annabi ya ce karanta min Qur'ani. Ya ce kaifa aqra'u ko alayka wa alayka unzil, ya zan karanta min Qur'ani ya manzon Allah? Alhali kai aka saukar wa, ya ce uridu ana sama abu bin kai, ina so anji wani ya karanta ni ci. Ya kama karanta Al-Qur'ani sai da manzon Allah ya hawaye, ya ga Annabi kirjinsa ya cika ya jike da hawaye saboda kukan da Annabi yake, saboda shi ya dukar da kai kawai sabga karatu yake. Har sai da Annabi ya ce masa ya isa haka. To Annabi ya ce ku koyi Qur'ani daga waje Ibn Mas'ud. Kuma Annabi sai ya ce wa Ubay ibn Ka'ab, ku koyi Qur'ani daga waje Ubay ibn Ka'ab. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh ibn Jabal, ku koyi Qur'ani daga waje Mu'adh dan Jabal. Ya ce wa Salim maula Abi Hudhaifa. Hadithi ne wanda Bukhari da Muslim sun kawo. Annabi ya ba su ijaza na Qur'ani cikin koya a gurin su. To shine Ubayy ibn Ka'ab ya rawaito wannan hadithi. Yace wata rana ya karantar da wasu Al-Qur'ani. Sai wani ya dauki baka. Baka sai ya bashi. Banda kibiyoyin ba. Bakar ya dauka ya bashi. Shi kuma sai ya tunani yace to wannan ai ba lada na karba ba. Haka ma yazo a cikin sigar hadithi. Yace wannan ai ba kuɗi na karɓa a wajensa ba, baka ce, kuma zan iya amfani da ita a wajen jihadi. sai ce amma ban ji waje bazan Allah sai ta koji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce in akhadtaha akhasta qausan min nari in har ka karbe ta to ka karbuye baka ce ta wuja yace faradattuha sai na mayar wa mutum to sai suke amfani da kaman wannan hadisi ai kaga akwai ta akidi ya karantar da Qur'ani ne sai aka bashi me aka bashi baka a matsayin me a matsayin lada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka karba to ka karbo baka ta wuta akwai wani hadisi har ido wanda Abu Dawud ya rawaito shi ma hadisi ne wanda yake sahihi daga Ubadatu dan Samit shi ma Ubadatu dan Samit shine yace ya karantar da Ahlus Suffa wasu mutane daga cikin Ahlus Suffa su waye Ahlus Suffa wasu sahabban manzon Allah da suke karkashin rumfa a jikin masallaci ko talakawa ya karantar da wasu daga ciki shi ma wani sai ya dauki baka ya bashi Qaus shi ma da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ga na karantar da wasu daga cikin ahlus suffa wani ya bani baka na iya amfani da ita na iya ratayawa yazo da ita haka ratayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in sarwaka an yuqallidaka Allahu qausan min narin faqabalha in har zai faranta maka Allah ta'ala ya ratayawa maka baka ta wuta to karbi sai koma mai rumsa to kaga wadannan hadisi sune wadanda magabata misali kamar Imam Ahmad ibn Hanbal Ibab Abu Hanifa tun gabanin Sheikh Nasiruddin Albani fahimta su shine baya halatta ka karbi lada dan ka karanta da Alqur'ani su wannan fahimta suka tafi akan me ye dalilin su irin wannan nassosi mun gane ko to sai aka samu kuma wata fahimta saboda mas'ala ce wanda take mukhtalafun fiha wasu kuma daga cikin magabata suka ce a'a ai babu laifi idan an amsa amma matukar mutum ba sharbantawa yayi ba kar ka sanya sharadi cewa zan karantar da alqur'ani a bani kaza to menene dalilin su a ciki menene dalilin su akan wannan batu sai suka ce ai wata rana Abdullahi dan Abbas ya rawaito hadisi sai gaba dalil da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Bukhari ya rawaito wasu mutane sun zo bakin wani ruwa akwai kauye a wajen dan ya zo da riwaya mabambanta amma dai duka akai mas'alar guda ɗaya ce duwu ya ciji wani mutum da ya ciji wani mutum daga cikin mutanen garin a wani guwan ce jagoran garin ne a wata riwaya sun nemo a musu diyafa ba a musu diyafa ba suka koma wajen gari sai kuma duhu ya ciji bulaman garin hankali ya tashi duk maganin da za a yi abu bai yiwu ba sai aka taho wajen mutanen nan sai guda ɗaya daga cikinsu ya ce eh ni na iya tawaida ba in je na masa da ya je sai karanta fatihatul kitab da ya karanta fatiha amma sai musu sharadi sai kun bani awakai sai suka ɗebi awakai suka bashi da ya karanta fatiha mutum ya samu waraka nan take sai karbo sai suka ce a littafin Allah ka je ka karanta ka karbi lada akai ba za mu ci awakin nan ba sai mun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Abdullahi dan Abbas a haka ta zo da suka koma suka kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ya rasulullah akhadha ala kitabillahi ajra ya manzon Allah wannan ya karbi lada akan littafin Allah da ya karanta a wata riwaya tambayar sai yace me ka karanta yace na karanta fatiha kuma idrika la'alla ruqya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya jaza abinda suke har ma yace to ni ma kusan ya mun rabo a ciki To a wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas lafazin da yazo da shi wanda wadancan malamai suka kafa dalili da shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ahqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullahi ai mafi cancantan abin da zaku riki lada a kansa shine littafin Allah kun ga abin da inna ahqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah wanda yafi cancanta ai aula abin da yafi cancanta ma a ba ku lada a kansa shine littafin Allah kuma abin da suka ambata suka ce idan aka ba wa mutum ma dama ba shardantawa yayi ba to ya zama to tamkar a ma'auni ne irin na ganima da kuma salabi akwai abin da ake kiransa as-salabu idan aka je wajen yaki sai kuka yi gwagwarmaya kai da mutum ka kashe shi ana filin daga abin da yake jikinsa takobinsa zobbansa da suke jikinsa ko wani janjaminsa da ya saka ko wani sarkarsa ta zinariya wannan in ka cira naka ne shi ake cewa as-salamu amma kayan da suka tafi da shi a tare wannan ba salabi bane yana cikin me yana cikin ganima wanda za a tara a raba to kage yanzu mutum ya je yayi jihadi saboda waye kuma amma sai aka halatta masa in yayi dau salabi sannan kuma da aka yi yakin aka tara kaya a gabani addu'a ake sai wuta ta zo daga sama sai ta kone amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wahillati liyal ganaim ni an halatta mini ganima ni da al'umma ta to sai aka ce a raba ganima to kaga wannan ai jihadi yana daga cikin alquran tamkata abin da koyar da alquranin ne to amma ga sai aka halatta wani abu to sai suka ce ashe kenan karban wani abu a matsayin ajr a ciki babu laifi da sharadin ba za ka sanya shi matsayin sharadi ba zan karantar da alqur'ani dan abani sharadi dan abani kaza kai wannan sharadin in kuna so na karantar da ku ku bani kaza to me za su faɗa dangane da waɗancan hadisai hadithin Ubay ibn Ka'ab da hadithin Ubadah ibn Samit me za a faɗa dangane da shi sai ka ce ai wancan ya ayyana ne a kansu mun kane ko sai suka ce matukar karantar da alqur'ani ya ayyana a kanka wanda suke da irin wannan fahimta a cikin tabi'ai akwai al-Hasan al-Basri rahimahullah yace idan ya ayyana a kanka to anan bai halanta ka karba ba Ubay ibn Ka'ab ya ayyana a kansa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhu al-Qur'ana min arba'a sai ce min ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'ab wa Mu'adh ibn Jabal wa Salim mawla Abi Hudhaifa to kage yanzu shi an ayyana su ne annabi ya jaza su karantar da alqur'ani don haka su wanda aka assigning ne a wajen su ne ake samun alqur'ani din su karantar da mutane sauran mutane ba su samu qur'ani irin yadda suka samu ba don haka yanzu ya zaman to wata faralla ce ta ainihi akan su to akan irin wannan ko bai halatta su karko wani ajari akai ba mun gane to Ubadah ibn Samit fa ai bai daga cikin mutum ba shi kuma wani uzuri suke da shi a kai wace fahimta ya za su kora hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ayasruka ayuqallidaka Allahu qausan minan na zai faranta maka Allah ya rataya maka abinan baka ta wuta to me za a faɗa dangane da Ubadah ibn Samit bai daga cikin wannan arba'a din balle ya ce shi ya ayyana a kansa to bayanin da su waɗannan malamai bangaren suka yi sai suka ce a'a ai Ubadah ibn Samit annabi ya masa inkari ne saboda ya karɓi ladan ne daga wajen ahlus suffa su kuma ahlus suffa kowa ya san ba su da gida ba su da gona ba su da kome warki ma bai wadace su ba talakawa ne sun ta'allaka iya abin da suke ci shine sadaka mutanen Madina in sun saro dubi ne sai su zo sai su rataya musu a cikin masallaci sai mutum ya zo ba zai dauke wannan dubi nan ba sai su sanki kwaya daya sai je shi gefe yana tsotsa ɗan uwansa ma zo sunka talakawa ne tsantsan talakawa To annabi ya masa inkari ne me zai saka irin waɗannan talakawa ya karbi wani abu a wajen saboda ya karanta da alqur'ani sai kace wala Allah wannan shine bayani dangane da wancan hadisi abin da suka rajaha shine babu laifi matukar mutum ba ya sanya sharadi bane a bisa wannan fahimtar ne sai malamai suke ambata cewa kenan idan aka dauka daga cikin baitul mal aka bawa mutum amma ba shi ya sanya sharadi ba ko wadanda ya karantar da su alqur'ani mawadata ne su kuma sai suke daukan wani abu suke bashi suka ce wannan babu laifi dan ya karba a wannan fahimta suka tafi bisa wancan bayanin da suka yi dangane da wadancan hadisi da muka ji na ibnu abbas ayna ubay ibn ka'ab da ubada ibnu sabit akwai bangare na uku kuma sune wadanda suka tafi akan cewa ya halanta irin waɗannan ababe ya halatta za a iya karɓa lada a kayan su ko da waɗannan ƙorof ɗin ne saboda asali ba a yi ne don wannan ba idan aka ba da lada a kai tsaye aka karɓe shi babu laifi imamu malik ibn anas imamu shafi'i sun tafi a kayan wannan fahimta sun ce za a iya karɓa lada a kayan Qur'ani za a iya karɓan lada a kayan imama limanci za a iya karɓan lada a kan ladanci da abin da ya kama da irin wannan minal qurab sun ce za a iya karɓan lada a kai a wani irin yanayi idan har ya zamanto akwai waɗansu mutane waɗanda za su iya yin wannan ba kai ne kadai ya ayyana a kanka ba misali in ka samu kanka kai kadai ne wanda kake da Qur'ani zaka iya karantar da mutane to baya halatta karba su ma suka ce amma in ya zama to akwai waɗansu da za su iya karantarwa suna nan da dama kai kuma sai ka zo kai ma kana karantarwa to babu laifi dan ka karbi lada a kayan karantarwa da kake dan yanzu bai ayyana a kanka ba mun fahimta to su sun tafi a kayan wannan fahimta to me yasa suka ce qata'an ya halatta za a iya karba daga cikin dalilinsu akwai hadithin da muka karanta na baya hadithin Abdullahi ibn Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahqqa ma akhaftum alayhi ajran kitabullah abinda yafi cancanta ku karbi lada akan sa shine littafin Allah suka ce to ai annabi ya jaza wasu malamai suka ce a'a wannan ai ba sai zamanto muku dalili ba saboda wancan mas'alar akan ruqya ne sani kamar wanda suka ce bai halatta ba su Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa Hanaf su sun ce ai wancan akan ruqya ake magana don haka ya halatta ne kawai a wajen at-tadawi a wajen ruqyatu wad-dawa sai ka ce a'a ai ruqya da ake amfani aka warkar da yin magani da aka tofa masa aka samu waraka da ita Fatiha kuma annabi ya jaza a matsayin ruqya shi ma matsayin sa daidai yake da karantar to yake ce wannan hadisi shi ma dalili ne a wajen su kari kuma akan dalili suka ce akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo hadisi daga Sa'ad ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah ya kara masa yarda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisi tare da sahabbansa sai wata mata ta zo tace ya Rasulullah ina maka kyautar kaina in zaka aure ni ai Allah ya bashi wannan dama ko awi imra'atan wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'min wa imra'atan mu'minatan to sai tazo tace ya manzon Allah ina maka kyautar kaina in zaka aure ni annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga kai ya kalle ta sai annabi ya sunkuyar da kansa wala Allah annahu bai da bukata amma baya so ya fada mata haka dan kare kare ya mata zuciya sai ya shiru sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawar dabi'arsa sahabbai aka dau lokaci mai tsayi wannan mata tana zaune sai suka fahimci cewa annahu bai da bukata amma yana jin nauyin ya fada ita kuma bata fahimta ba ko kuma ta fahimta amma tana neman mafita sai wani bawan Allah ya ce ya manzon Allah ne in baka da bukata ya manzon Allah ina da bukata a wurin mu kita annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa kana da wani abu ne? Sai ya ce ban da komai sai wannan warkin nawa ya manzon Allah. Sai ya ce to me za ta yi da warkinka? In ka ɗauka ka ba ta a matsayin sadaki kai ka zauna tambar. In kuma ka zauna da warkinka to ita kuma ba abin da ka ba ta. Je ka ka nemi wani abu. Ya fantsama cikin gari ya je ya laluma bai samu komai bai dawo. Annabi ce je ka iltamis walau khataman min hadid. Je ka koda zobe na bakin karfe ka samu. Wani abu dai wanda yake da valu. Ya je shi bai samu ba. Ba abin da ya samu. Ya dawo haka sai ga wannan sai warkinsa. Ya zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka da baki sai ya tambaye shi. Yace hal ma'aka min alqur'ani shay'un? Akwai abin da ka haddace na alqur'ani? Sai yace eh, kana na'am. Yace suratu kaza wa kaza yusammiha. Yace na haddace sura kaza da sura kaza. Ya ambaci surorin da faqala annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad zawwajtukaha bima ma'aka min alqur'an. Atau a wata ruwaya yace mallaktukaha bima ma'aka min alqur'an. A wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zawwajtukaha fa'allimha min alqur'an. Annabi yace na auren maka ita da abin da ke tare da kai na qur'ani. Na mallaka maka ita a matsayin mata kenan. Ga abin da yake tare da kaina watarwa yace na auren maka ita allimha min alquran je kaka koyar da ita alquran kaga ashe nan wajen qata a cikin hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya iwan na aurarwa da yayi shine me koyar da alquran alhadi iwan din da ake badawa shine me sadakin da ake badawa manfa'a ce maliya imma yazo manfa'a ce maliya wani abu ne ake bayarwa na dukiya wanda za a amfana da shi she saka yake bai ce barbo a saboda bashi da wani ne sai shi she yasa inda ce yana da wani zai ce bata zobe da yace zai nemi wani abu ne da yake da valu dukiya ce amma yanzu menene aka auren masa da ita an aure masa ya karantar da ita alqur'ani kenan ashe ya halatta a samu lada a dalilin karantar da alqur'ani so su imamu malik ibn anas da imamu shafi'i sai suka fahimci haka wasu ma daga cikin muta'akhirul hanabila daga cikin almajiran watan malamai na mazhabin imamu ahmad ibn hanbal su ma suna bada ita wannan fatawa to don haka dai wannan mas'ala da muka ambata ta karshe wallahu ta'ala a'lam ita ce mas'ala wacce take tafi karfafa cewa ya halatta za a yi matukar akwai masu karantar da alqur'ani ba ya ayyana akan ka kai kadai ne ka iya qur'ani ba in ka samu kanka a wajen da kai kadai ka iya qur'ani amma sai ka ce ba za ka karantar ba sai an yi tsada to na wajen mutum ya aikata laifi sai ya karantar albashi ko da shi kadai din ne ya iya qur'ani su kuma sai suka kawo saboda suna da wadata ko suna da wani abin da za su kyautata masa suka dauko suka bashi to ba laifi bane in kuma ya zamanto akwai jama'a ma da yawa da za su iya karantar da alqur'ani shi kuma yanzu sai aka sanya a sa masa wani ujira wanda za a dinga bashi a dalilin karantar da alqur'ani abu ne wanda malamai da yawa daga cikin mu'asirai sun saba ma Sheikh Nasiruddin Albani sun saba ma fatawar da Hanabila da Ahnaf suka bada ma'ana sun tafi kenan zuwa ga fatawar da Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i suka bayar da su Hasan al-Basri wallahu ta'ala a'lam wannan shine dangane da wannan fasala Allah ya dace da mu da ka san dai wata kila al-ramumi sun tsorata ko to akwai mashakar iska mas'ala ta gaba ita ce ash-sharika yin company wani da wani su haɗu a kayan samarwa kansu wani amfani ta'rifu ha abinda ake nufi da ash-sharika hiya al-ikhtilat cuɗanya a haɗu a cuɗanya wa shar'an amma ash-shari'a ga ma an take nufi hiya ma ya dusu bil ikhtiyar bayna ithnaini fasa'idan min al-ikhtilati litahsil ribhi wa kad tahsul bighair qasdin bil irfi. Abinda ake nufi da asharika a cikin shari'a wato shine ma ya hadathu, abinda yake faruwa bil ikhtiyar baina ithnain fasa'ila, bisa zabi tsakanin mutum biyu ko sama da mutum biyu, bisa zabin su min al ikhtiyati, wato a sami cudanya a tsakanin su, litahsil ribhi, dan a sami riba, a samu cudanya, imma ikhtilatul a'yan, zamu ji karin bayani akai, a samu dai cudanya tsakanin mutum biyu ko sama da haka, wannan cudanyar bisa zabin kansu, ba wanda aka tilasta shi, amma an yi ne dan a samu riba. Waqad tahsul bighair qasdin, kuma irin wannan cudanya hadaka din za ta iya samuwa ma ba wai tare da nufin ku ba, ba nufi kuka yi ba, amma kuma sai zamanto an samu wannan sharika din a shari'a, kan irin misali kaman janibin gado, ba zabin ku bane, magada sai ga an hada su a kayan mallaka guda ɗaya ko a ce wannan wane da wane abin nan nasibin sa kaza ne, wannan kaza, to amma kuma abubuwan ba za su kai a gugguzura su ba, sai a ce to da wane da wane an hada su akan gona daya ko akan gida daya ko shago ko wata mallaka dai, kage yanzu an samu sharika ne, cuduwa ne, hadaka ce aka samu amma ba da nufin su ba, amma shari'a ta san wannan hadakar hadaka ce kuma an yarda da ita. To don haka ita kage nan da aka ambata kenan, ashe akwai wanda take faruwa ba tare da nufi ba, akwai kuma wanda take faruwa bisa nufi. Shi saka sai malamai suka ce nau'i biyu ne, nau'i biyu ne, akwai sharakatul amlak, sannan akwai wanda ta kuma take sharakatu uqud. Sharakatul amlak ita ce wanda hadaka ce ta mallaka, kamar misali wanda aka faɗa a ƙarshen wannan tarifi kal irfi, misali kamar gado ne, hadaka ce aka samu ta mallaka, ba wai nufi kuka yi ba, kawai circumstance ne hada ku, kuma kuka zan kun mallaki abu guda. To sannan kuma akwai wanda take sharakatu uqud, hadaka ce wacce take ta kullawa akai, da wane suka yadda sai suka zo suka kulla hadaka a tsakaninsu. To shine makasudin da wannan babin zai magana akai, wannan nau'i na biyu, ba ita waccan sharakatul amlak, za a yi magana ne akan sharakatu uqud, kullawa. To ita kanta sharakatu uqud din ta kasu ita ma kashi uku, akwai wacce take sharakatu a'yan, wacce ce sharakatu a'yan, wato da wane sai su zo su haɗu, sun haɗa kuɗi, wane ya kawo jari, wannan ma ya kawo jari, sai a haɗa, kuma tare za su haɗu suna kasuwanci. Mun gane? Ko kuma watakila a barwa guda ɗaya shi zai dinga yin kasuwanci, amma dai tare suka haɗa kuɗin su biyu. Allahumma illa wanda yake yana da jari kuma shi kaɗai yake yin aikin, to watakila yana da percentage sama da na wancan a cikin riba. To ne ita ce sharakatu a'yan. Sannan a ƙarƙashinsa su wannan sharakatu uqud ɗin, akwai wanda take sharakatu mudaraba, ita kuma wane ne ya kawo kuɗi, wane shi kuma dabara ya kawo, da iya kasuwanci, sai a dinga jujjuyawa, shi wannan shi ne mai kuɗi, wannan kuma shi ne mai gudanarwa. To kaga wannan mudaraba ke ita ma sharaka ce, duk ta faɗa ƙarƙashin sharakatu uqud. Sannan akwai wanda ake ce ita sharakatu wujuh, ita kuma sharakatu wujuh ba su da jari duka, amma su biyun ne sai suka haɗu suka ce yanzu mu fantsa mun iya kasuwa, zo mu je kasuwa kawai. Ai akwai mutane da za su kawo kaya, su nemi waye zai sayar musu, agent da zai sayar musu, to su sai je sun iya sanin yadda za su sai da kaya, ko kuma watakila in sun je kasuwa akwai wanda suke kawowa wholesalers, za su bayar bashi su ce to da la'asar sai kuma ido mana kuɗinmu, ko kuma bayan sati ɗaya kuma ido mana kuɗinmu, sai suka haɗu su biyu, kaga ba mai jari, amma kayan za su dinga karɓa suna sayarwa, idan sun sayar ribar da suka samu sai su raba tsakaninsu. To ita ce sharakatu wujuh, ita ma ta faɗa ƙarƙashin wannan nau'i na biyu, wato sharakatu uqud. Sannan nau'i na ƙarshe kuma shine sharakatu abdan, ba kasuwanci za su yi ba, ƙarfi suke da shi kawai, mu je mu yi barewa, mu haɗu mu tona rijiya,
mu je mu yi gini, mu je mu yi tsaron bishiya, mu gyara ta. Tare suka hada suka yi aiki da karfinsu, abinda aka biya su sai su raba. To wannan duka ya fada karkashin sharkatu uqud. Nau'i hudu ne shi a karkashin sa. To malai ce mashru'iyyatuha. Duk da wannan bayanin ai ba a kawo shi a karkashin wannan fasalin ba ko? Yana da fa'ida ne shi saka nayi karin bayani akai. Mashru'iyyatuha ta da dinda shari'a mai shari'a ta fada akai. Akan shi ash-shari'a. Qala ta'ala Allah madaukaki yace wa inna katiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa qalilun ba'd. Cikin surata Sad kisan Annabi Dawud ko da wanda ya kawo masa kara. Menene yace inna akhi yace ko lahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun wahida. Fakala akfilniha wa azzani fil khitab. Wance yana da tumakai guda 99 shi kuma tumakas tunkiyar sa guda daya amma yake so ya galabaice shi dan ya mallake ta. To kaga wannan ya nuna cewa ashe akwai hadaka. Qur'ani ya hararo ko ya ambaci hadaka, kuma hadaka ana yin ta ne akan hissa, percentages, a share da kowa yake da shi. Kaga wannan a cikin 100 yawanci yana da 99 99 ko shares din sa 99 ne, wannan kuma yana da share guda daya. To amma dai su suka sanya ya suke raba riba tsakanin su. To kaga dai abinda ake bukata shari'a ta san da irin wannan hadaka. Wa inna katiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Annabi Dawud yake ambata ai da yawa daga cikin waɗanda suke hadaka khulata, wanda suke sharika kenan, wanda suke hadaka na kasuwanci, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, da yawan su sashen su yakan so ya zalunci sashi. Haka ne ko? Illa alladhina amanu wa amilus salihat, sai wanda suka yi imani suke ayyuka mai kyau, su ne ba sa sun san Allah bai yarda da zalunci ba. Ba za su taba yarda dan sun yi hadaka na kasuwa da wasu su ci za su zalunce su. Kaga ayat tana nuna mana shi in an yi hadaka ba a san ai zalunci. Zalunci tabi'a ne na da yawa, saboda duk wanda yake kasuwa so yake shi riba sa tafi yawa. Riba sa ta yawaita. To in ba mutum yi imanin sa ya tsare shi ba, kuma yana ayyuka na kwarai su yake bibiya ba, to abu ne mai sauki ya zalunci dan uwansa. Kenan na kudaitar da mu zamanto masu nagartaccen imani, mu zamanto masu yin ayyuka na kwarai. Wa qalilun ma hum, kuma su yan kadan ne ji Allah masu irin wannan. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki yace wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi ath-thuluthi. Wannan ya fada cikin sharkatu amlak ne ko sharkatu uqud. Allah ta'ala yace a cikin batura bangado a suratul nisa, wa in kana rajulun, in ko mutun ya kasance mutum ne yurathu kalalatan, wanda za a gaje shi a matsayin kalala. Kalala shine wanda ba shi da uwa, ba shi da uba, ba yaya, kalala ke. To idan irin wannan ne sai yan uwa yake da su. To in ya zamanto irin wannan ne, aw imra'atun, ko kuma mace ce ita ma kalala, walahu akhun, amma yana da dan uwa, aw ukhtun, ko kuma yana da yar uwa, su ne masu gadonsa. To fa li kulli wahidin minhuma as-sudus, kowanne ɗaya daga cikin su abin da yake da shi na share shine sudusi, in ya kadaita shi daya. Fa in kanu akthara min zalik, in ko sama da daya ne, biyu ko sama da biyu, to aka ce fa hum shuraka fi sudusi, da su tarayya ne a cikin daya bisa uku, da an ce sudusi. Yanzu kuma aka ce daya bisa uku, sai mun zo wajen rabon gado insha shahidin anan shine fa hum shuraka, su sun yi tarayya ce thuluthi. To nan da aka ce fa hum shuraka fi thuluthi, shine ce ya fada cikin nau'i biyun da muka fada, sharkatu amlak ne ko sharkatu uqud? Sharkatu amlak. cewa da ba bisa zabin su bane rabo ne ya hada su waje guda kuma da aka ce fahum shuraka ba lalle ne fa ya zama to abin da aka raba raw cash bane ba liquid cash ba sai ya zama kaya ne aka mallaka musu yanzu sun abin nan wa an sa'ibi annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi daga sa'ib sa'ib ibn abi sa'ib al-makhzumi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fatahu makka shekara ta 8 da ya shigo cikin makka muntasira to kashi gari sai akai ta zuwa ana masa mubaya wadanda da ba su musulunta ba suka ta bubbugowa suna zuwa wajen manzon Allah yanzu kan sun hakura sun tabbatar cewa abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne dan ya ce Allah zai bashi nasara kuma gashi sun gani to don haka sai suka san wannan batun haka yake suka zo suna ta mubaya'a suna musulunta to shine shi wannan bawan Allah ya zo ana ce shi Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi a wata riwaya kuma annabi ne ya ganshi sai da ya zo sai ya ce marhaban bi akhi annabi ya ce marhaba da dan uwana wa shariki annabi ya faɗa haka to amma a wannan riwaya shi Sa'ib din da ya faɗa wala Allah annabi ya gaya masa wancan kuma shi ma sai ya sake nana ta abinda annabin ya faɗa masa to yake cewa kunta shariki fil jahiliya ya manzon Allah ka zamanto shariki wato abokin hadakar kasuwanci na partner dina wanda muka hada hadaka na kasuwa gabanin musulunci fa kunta khaira sharikin yake yabo ga annabi ya ce kuma ka zamanto mafi alherin wanda aka hada hadaka da shi a wajen kasuwa kunta la tudarini wala tumarini ka kasance baka mun kwange kuma baka mun musu duk a cikin mu'amalar da ake baya masa kwange kuma baya masa musu ma'ana yana cika masa haƙoƙin sa kenan to kaga nan wajen da yace kunta shariki kaga wannan sai nuna shari'a kenan ashe ta san da wannan baicin wannan akwai hadisi wanda aka samu daga Abu Hurairah wanda shi ma yake ƙara ta akidin abinda shari'a ta ambata dangane da waɗannan masu hadaka na kasuwa hadisi ne wanda Abu Dawud da ya rawaito Imam Hakim ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito ne daga wajen ubangijinsa Allah ta'ala yana ce yace qala Allah ta'ala ana thalithu sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahiba fa in khana ni ne ɗayan na uku ma'ana ni ne na ukun mutum biyu da suka yi hadaka a cikin kasuwa amma matukan ɗaya bai ha'inci ɗan uwansa ba to ina tare da su zan taimaka musu amma idan ɗaya ya ha'inci ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktuhuma sai in rabu da su Allah ta'ala ya ce taraktuhuma sai in rabu da su ma'ana idan mutane biyu suka zo suka yi hadaka na kasuwa suna yi to idan kowa ya tsare ma kowa gaskiya to Allah zai tarba albarka a cikin wannan kasuwa za ta taya kaka amma in har ya zamanto ɗaya yana ha'intan ɗaya ko duka su biyu suna ha'intan ɗaya to sai Allah ya sabe albarka a cikin wannan hadakar ba za ta lasting ba ba za ta dore ba kuma ba za a ga natija na abin da ake so ba to kaga wannan shi ma yana ƙara nuna kenan ashe shari'a ta yarda da hadaka da za a yi cikin kasuwa har ma taimakon Allah yana ciki to asharkatu shar'iyya hadaka wanda shari'a ta yarda da shi qala al-imam ash-shawkani rahimahullah fi sail al-jarar imam ash-shawkani wancan hadisi na amda ambata wato yace fa idza khana kharajtu min bainihima shine asalin ruwaya fa idza khana kharajtu min bainihima idan ɗaya ya ha'inci to sai na fita a cikin sunji Allah ta'ala to nan malam ya nakalto abinda imamu shaukani ne rahimahullahu ya ambata a cikin wani littafin sa as-sailul jarwar as-sailu al-jarrar al-mutadaffiqu ala hada'ikil azhar haka yake cika sunan littafi sharhi yayi akan wannan littafi kamar yadda nail al-awtar shi ma shi da ya rubuta shi ko sharhi ne ala muntakal akhbar yace wa sharkatu shar'iyya tujadu bi wujudi taradi bayna ithnaini aw akthara ala an yadfa'a kullu wahidin minhum min malihi miqdar al-ma'luma wannan bayani mu bashi sai wani mako insha Allah na fahimci idan muka fara shi ne har karshen fasalin kuma ba zai yi mu shi a gurguje ba Allah ta'ala kai rayuwar mu wani mako sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu ala da wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana wa alaikum assalam na bid'a ce in kuna so ku ci nama kawai kun dade ba ku ci ba ku hada kudi ku yanka kayan ruwatan da kowa da bu kashin sa ya tafi da shi gida amma wai a yanka wai dan a ci nasara wai ce a yanka dan a ci nasara an koma abin da ake faɗa gargajiya kenan zubar da jini ko ina ruwan Allah ya jinin da ka zubar wanda ya maka umarnin ma ya ce ba ruwansa da jinin lan yanala Allah luhumha wala dimamha wala ki yanala taqwa bi me yasa aka ta'allaka abu ga yanka mushrikai suna yanka abubuwa a cikin gumaka me yasa la ta'allaka ce sai an yi yanka sai an zo har kuma wasu suke ba za su ce wannan abin sai an zubar da jini wai addu'a ba ta ce sai an zubar da jini in ai saukan Qur'ani za a yi addu'a a ce sai an zubar da jini duk wannan wani abu ne da suka tsara mu kansu amma ba wani abu da shari'a abinda ake bukata tazarruhi kankan da kai ga ubangiji a roke shi abinda ake da bukata kuma ya zamanto abinda za a roka din bai saba ma abinda shari'a ta ce a roki Allah akan sa ba ba roko ne za a yi akan zalunci ko abubuwan da shari'a ba ta yadda da shi ba shari'a ta yadda shi to sai a kankan da kai ga ubangiji ba laifi bane ayyuka na alkhairi a yi su ayi tawassuli ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun to ba laifi bane wani aiki na alkhairi mutum yayi na qurbani kuma ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ba laifi